Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da asuba na yau Litinin 18 ga watan Oktoba shekarar 2021. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai.
Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala dake kudancin kasar India. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17, ciki har da yara kanana a kasar Haiti. Jiya Lahadi, babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaki da cutar coronavirus.
Labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zaben da aka gudanar na shugabannin NPC mai mulkin Najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura.
Don me da ka zo ka dictatorship ga mutane ka ce wane ne chairman, wane ne kaza, wane ne kaza, kuma kawai da list haka aka ci demokradiyan. Su aine kuma idan ba su dauki mataki akan zaben da NPC take ba, mun san ba da gaske suke ba. Haka jami'an tsaro, haka ku yan jaridu, kun muku ba da report din abin da ya faru na gaskiya ba, mun san ba gyara kuke zuwa a kasar nan ba.
Ita kuwa babban jami'ar adawa ta PDP a jihar Niger ta bukaci gwamnatin jihar ta yi lissafin makudan kudade da ta samu na Paris Club.
Yanzu saboda Allah da Annabi, kana ina a wannan lokaci? Ko ɗan jarida ya kamata talakafa ba inda yake duban ya rage yake so ya mika koken shi wanda yake ta bangaren kafafen ku ɗan jarida.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala dake kudancin kasar India. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kottayam da Idukki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar kasa. A cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT, hukumar kula da bala'o'i da sojojin India sun tura tawagogi don taimakawa da ayyukan ceto, yayin da ake fargabar da yawa daga ciki sun ɓace. A ranar Asabar da ta gabata, lokacin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke shiga ruwan da yake kai kirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nitsewa a cikin ruwan da ke ambaliya a hanyoyi. Babban ministan jihar Pinarayi Vijayan ya buƙaci mazauna yankin jiya Lahadi da su yi taka tsantsan, duk da cewa tsananin ruwan saman ya ragu. Ya kuma ƙara da cewa sama da sansanonin agaji 100 aka buɗe. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17, ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti, a cewar saƙon murya da wata ƙungiyar addini ta aika wacce ke da masaniya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un, inda suka ce mutanen 17 suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu, kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Saƙon mai tsawon minti guda na cewa wannan saƙon addu'a ne na musamman, mu yi addu'a ga waɗannan masu satar mutane su tuba. Saƙon ya ce daraktan ayyuka na malaman da kuma iyalansa da wani mutum da ba a tantance shi ba suna zaune ne a majami'ar, yayin da aka yi garkuwa da duk waɗanda suke kai ziyara a gidan marayun, kamar yadda daraktan ayyukan ya sanar da jami'an Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin Amurka ya ce jami'ai suna sanar da rahotannin garkuwa da mutanen. Jin daɗi da walwala da tsaron Amurka da ke ƙasashen waje shi ne babban abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fi ba wa fifiko, inji mai magana da yawun, yayin da yake amincewa ya yi ƙarin bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaki da cutar coronavirus, inda ya yi watsi da korafe-korafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazan jiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma, wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukar matakai da ba a saba gani ba. A irin wannan yanayi, abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi. Ya ce suna da matuƙar muhimmanci, ba ma so mu bar wani gibi a matsayin mu na ɗaiɗaiku. Muna zaune ne a cikin al'umma, kuma al'umma tana buƙatar a kiyaye ta, kuma kuna yin hakan ne ba wai kawai ka kare kanka ba, amma ta kare mutanen da ke kusa da kai ta hanyar yin allurar rigakafi. Biden ya umarci kamfanoni a faɗin Amurka da suke da ma'aikata 100 ko sama da haka da su tilasta wa ma'aikatansu su karɓa allurar rigakafi ko a riƙa yi musu gwaji akai-akai saboda ƙwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Ko da yake akwai sauran mako guda kafin umarnin nasa ya fara aiki. Bugu da ƙari, Biden ya umarci mambobin rundunar sojan ƙasar da ma'aikatan gwamnati farar hula da su yi allurar cikin gaggawa cikin lokaci tare da barazanar korarsu idan ba su yi biyayya da umarnin ba.
To madalla, kafin mu kawo sauran labarin da muke dauke da su, zaben da aka gudanar na shugabannin APC mai mulki a Najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura, inda wasu jihohi aka samu taruka biyu. Akalla dai an samu waɗanda suka ayyana kansu a matsayin shugabanni biyu-biyu a wasu jihohi da suka hada da Kano da Bauchi. Wakiliyarmu Madina Dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aiko mana.
Zaben dai wanda zai share hanyar gudanar da babban taro na ƙasa na jam'iyyar a nan gaba ya zama zakaran gwajin dafi na yanda makomar jam'iyyar zai kasance a zaben shekara 2023. Duk ma wannan na nuna takun APC lokacin da shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkinsa. A Kano da ke samar da ƙuri'a miliyan 2 ga ɗan takarar shugaban ƙasa, an samu mafi tsanantar rabuwar kawuna inda manyan 'yan jam'iyyar da suka hada da tsohon gwamna Ibrahim Shekarau, Sanata Barau Jibrin da sauransu suka yi bara'a da tazarcen shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas, inda suka yi taro da zabar Alhaji Haruna Danzago. Ga ma ra'ayin sabon shugaban ɓangaren Danzago kan Abbas da ke da goyon bayan gwamna Ganduje.
To ba magana sai ga mu da yare shi ba, ita ka san ita jam'iyya ana son mutum mai kwazo jarumi, kuma amma jarumin ba kudin na baki ba, a'a jarumi da abu uku: jarumi a wajen gaskiya, jarumi a kamar da adalci, jarumi a wanda ya da cewa kayan mutane kansu ne, wannan shine jarumi. Amma duk in baka cin wannan ba jarumi bane, kai shirme ne. Ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba, so idan wasu bangare ma su ma sun yi zabe, kaga su ma suna da dama ta jam'iyya ba wanda zai ce ta sace ta kowa da kowa ce. Wataƙila ita kuwa jam'iyya ita da tantance su waye suka yi akan ka'ida, su waye suka cancanci ta shiga zabe, su waye ne jam'iyyar suka zaɓa, wannan shine kuna abin da za a yi.
Bauchi kuma wasu 'ya'yan jam'iyyar sun ki amincewa da wanda manyan 'yan jam'iyyar a tarayya ƙarƙashin ministan ilimi Adamu Adamu suka miƙa sunansa Babayo Alimi Sau. Wasu ma cewa suka yi an taru kawai sai aka bugo waya, aka buɗe lasfika, aka sanar da waɗanda suka samu nasara. Hakan ya sa wani ɓangare ya bayyana da ayyana sunan Sunusu Kunde a matsayin sabon shugaba, wanda har ma ya zaga gari don alamta shi ne shugaban APC. Jigon jam'iyyar Hassan Sharif ya ce ba za su amince da irin wannan zaben ba, don haka ya zama wajibi a sake sabon lale.
Kamar yadda aka kashe ta a 2019, ake so a sake kashe ta a 2023, saboda ba a yi wa mutane adalci ba, an maida mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama, tunda an saba ma ƙa'idar constitution, an saba ma ƙa'idar demokradiyya, domin an ce a yi komai a bisa ƙa'ida, an consensus ne ko tsarin da ake bi a yi consensus. Duka ba a yi ba, an zo kawai an naɗa mana wani wanda ya naɗan saboda shi ne minista ne a tarayyar Najeriya, saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka ba shi mukamin ba, saboda kawai shugaban ƙasa sai shi an ba shi mukamin, shi ne yake abin da ya dama wa mutane, ba adalci a ciki ko kaɗan.
Don me za ka zo ka dictatorship ga mutane ka ce wane ne chairman, wane ne kaza, wane ne kaza, kuma kawai da list haka aka ce a demokuraɗiyyan? Su aine kuma idan ba su ɗauki mataki a kan zaɓen da APC take ba, mun san ba da gaske suke ba. Haka jami'an tsaro, haka ku 'yan jaridu, in ba ku ba da report ɗin abin da ya faru na gaskiya ba, mun san ba gyara kuke sawa a ƙasar nan ba.
Duk da wannan dambarwar a Gombe ba a samu wani ɓangare ba, don shugaban da ke kujera mai sanite a Mangal ne ya zarce. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya nuna na'am da yanda lamarin ya kasance.
Amma mun yi tsari ne wanda doka ta tanada na jam'iyya da kuma nema wa kanmu sauki kuma an ba wa kowa damar sa saboda kuma tsaman ya kamata a samu wata matsala ko damuwa ba wannan shi yasa kowa ya samu kwanciyar hankali ban tsaman kuma zaka ji mu a cikin wata hatsaniya dan saboda wani yana kokarin an cutar da shi ba
za a jira matakin da kwamitin sulhu na APC karkashin sanata Abdullahi Adamu zai dauka don daidaita dan ladi da dan ladidi da duk aka haifa ranar Lahadi Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
Shugabannin kungiyar kwadago cikin fushi sun mayar da martani ga sanarwar gwamnatin kasar Zimbabwe jiya Lahadi cewa ba za a bar ma'aikata da ba su yi allurar rigakafin COVID-19 ba su je aiki kuma ba za a biya su ba ana ganin wannan a matsayin wani yunkuri na magance jinkirin yin allurar rigakafin a kasashen kudancin Afirka ministan watsa labaran Zimbabwe inda Beningi Nick Mangwana a ƙarshen makon da ya gabata ya faɗa a kafar yaɗa labaran gwamnati cewa gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 ba za a bar su yi aiki ba daga yau Litinin babu tsawaita ƙarin kan wa'adin ranar 15 ga watan Oktoba lokacin da ake sa ran dukkan ma'aikatan gwamnati sun yi allurar rigakafin waɗanda ba su yi allurar rigakafin ba za a bari su yi aiki ba banda haka kuma waɗanda ba a musu allurar rigakafin ba da waɗanda kuma ba sa aiki ba za a biya su ba saboda matsayin shi ne idan baka yi aiki ba za a biya ka ba sabon prime minister kasar Japan ya kai ziyara tashar nuclear ta Fukushima da mummunan ambaliyar ruwa ta tsunami ta lalata inda yace ba za a yi jinkirin zubar da ruwa da aka tanada a harabar ba duk da damuwar da mazauna yankin suka nuna Fumio Kishidi ya bayyana haka ne jiya Lahadi a lokacin rangadin sa na farko a cibiyar tun bayan da ya hau kan karagar mulki cibiyar Fukushima da yace ta gamu da matsala sau uku a shekarar 2011 sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da mummunar ambaliyar ruwa ta tsunami jami'an Japan sun ce zubar da ruwan ba makawa game da tsaftace cibiyar kuma sakin sa a cikin teku shine zabi mafi kyau mazauna yankin da masunta da ma kasashe makwabtan Japan ciki har da China da Korea ta Kudu suna adawa da shirin sosai
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto bana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to madalla idan muka leka jihar Niger Nigeria za mu ji babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta buƙaci gwamnatin jihar ta Niger ta yi cikakken bayani akan yadda take kashe makudan kudadenta na Paris Club wanda gwamnatin tarayya ta baiwa jihar a baya ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Nigeria ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta yi cikakken bayani akan yadda ta kashe makudan kudaden Paris Club da aka baiwa jihar a baya wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar Niger ke shirin fita wani rangadi domin duba yadda ƙananan hukumomin jihar suka kashe makudan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya bayan daina amfani da asusun haɗin gwiwa a tsakanin ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger Honorable Yahaya Ability shine mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger yace akwai buƙatar yin bayani dalla-dalla akan yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe zunzurutun kuɗi har naira miliyan 13 da ma wasu ƙarin kuɗaɗen da ta samu daga Paris Club
gwamnatin tarayya ta wallafa ainihin wasu kuɗaɗe na Paris Club wanda aka bayar wanda yake jihar Niger a wannan lokaci an ba da kuɗin nan ya kai kashi uku kashi na farko ya fita a jarida inda aka tura mata naira biliyan 13 akan wannan kuɗaɗen
amma sun yi ayyuka da dama baka ga ko ciki ne suka yi misali hanyoyi cikin garin Mina da kuma wasu bangarori na Niger din
yanzu saboda Allah da Annabi kana ina a wannan lokaci ko ɗan jarida ya kamata talaka fa ba inda yake duban yare rage yake so ya mika kocen shi wanda yake ta bangaren kafafen ku ƴan jarida.
To ita ma dai majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta fara rangadin duba ayyukan da kananan hukumomi suka yi a jihar bayan daina amfani da asusun hadaka a tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger, al'amarin da yasa wasu kananan hukumomin suka kasa biyan cikakken albashin ma'aikatansu. Honorable Shaibu Liman Iya da majalisar dokokin jihar Niger ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja.
Ya majalisar sun ce babu shi kamar nan muna daukan matakai. Kwanan za mu fita oversight inda za mu je dukkan kananan hukumomin nan mu ga irin ayyukan da suka yi, za mu je mu ga duk ayyukan da suka yi capital projects din su daidai gurgudun kudaden da aka basu daga shekara ta 2020 zuwa wannan shekara da muke ciki.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba ta da wani shakku akan yadda ta kashe duk wasu kudade da suka shigo mata, inji commissioner labarai na jihar Niger Alhaji Muhammadu Sani Idris.
Ai kudi da suke shiga aljihun gwamnati yawancin kudade suna zuwa ne da sunayensu, za ga wannan kudi an tanade shi ne saboda abu kaza. To duk kudaden nan sun zo da sunayensu, sun zo da abin da aka tanada domin su, kuma waɗannan abubuwan da aka tanada saboda su shi gwamnati ta bi ta tabbatar da cewa daidai gwargwado kudaden nan tana aka kashe su.
Na'am, kaman da wani suna su wannan Paris Club ka?
A'a, ba daidai nan gaba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. Tallafawa kwato haƙƙin marayu, yaƙi da cin hanci da rashawa da kare ƴancin ɗan adam. A yau za mu duba ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don kwace filin Alhaji Bala Idris daga sarkin Miya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumal. A sabon shirin zamu leƙa garin Miya a jihar Bauchi, inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da ƙarfin sarauta wajen kwace masa filin da ya ce ya samu daga gwamnati. Wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa, waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa sun fi ƙarfin doka. A nasa ɓangaren, sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya bane, kuma akwai alamar talauci na damin Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi. Sarkin Miya ya kara da cewa akwai lokacin da ya baiwa Alhaji Bala wani fili kyauta, amma ya ce shi baya so. Wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya zanta da dukkan bangaren da wannan lamari ya shafa, amma da farko ga korafin Alhaji Bala.
Sunana Alhaji Bala Idris Miya, wanda nake karamin kuma Ganduwa cikin jihar Bauchi.
Ke tafi da kai?
Abin da ke tafi da ni, ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin Miya, wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida. Amma dan sarkin Miya Suleiman Yakubu mai suna Umar Gambo sai ya zo ya cire wani dan kasuwa mai suna Rabiu Dan Zaki.
Bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri?
Bayan an mallaka mun, har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci, amma da ya sai mai suka rusa ginin sai kwashe su jinkan kwana da abubuwa suka sai wani dan kasuwa. To sanadin haka sai na shigar da su kotu.
To kafin mu je kotu, tun wani lokaci aka baka wannan takarda na an mallaka maka wannan wuri?
Shekara 10 da wuce, shine 2010, shekara 11 kenan a yanzu. Tun a 2010 suka local government ta mallaka mun.
Local government ta Ganduwa?
Ta Ganduwa. Kuma na gina shago shekara 7 da ya wuce.
To shi kawai wannan ta yaya ya zo yi a kan dama wurinsa ne ko kuma da yaya?
To ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba. Shi ya sa da na ga ba na son ta da hankali, sai na tara hankali na ce ‘yan uwa ne mai kasance, kuma shi na zo na shiga da su, amma just record 2 kwatu da ke nan Bauchi. Na shi ga da su criminal sun fasa mun shago sun kwashe ka sun kuma yi gini akan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mun.
To kafin ka zo nan magistrate court na Bauchi, akwai wajen kotun da ka je kafin ka kawo ga wannan magistrate court?
Majalisar kotu da na je ita ne ta farko, amma da aka yi shari'a sai mun gama ba da shaidu maimakon a yi hukunci sai aka ce an kori kara, to shi ne na buga high court number 4.
Aka ce an kori kara a wani dalili?
Ba wani hukun dalili cewa an mallakar mun ko an mallakar musu ko kuma waye mai abu, sai aka ce an kori kara. Ni kuma ganin haka ban amince ba, sai na tafi high court number 4, sai na daga appeal. Na ɗau kara su ma daga baya suka kai majalisar court 9. Shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya, sai aka jawo karan aka hada ta da nawa, ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu. Kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci, to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna, to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare. Da na buga fatashi an zuwa gaban sarki gwamna, zuwa gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government, takardan koke sai aka tura mu gaban madaki, madaki ya kira mu yi zama so biyu. Amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewar an bar mun guna. Sai kuma sarki mai bayan wannan zaman nan kuma sai kara na magistrate court da ke kafin madaki, aka shiga so biyu bai iya zuwa kotun ba, sai ko ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne. To har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local government, kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabinsa, ko mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin, amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata takwas kenan. To shi yasa na zo wani ofishi na gu don bayyana kokena, saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi, domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne, uwanmu ya rasu shekara 15 da ya wuce. Karamar hukuma su ma zaman da muka yi da su a annan da kwamitin karkashin sakataren karamar hukuma, mun zo mun zauna a hall na karamar hukumar Ganjuwa, sun faɗo ya faɗo ba sun sana faɗi na, kuma mun tashi mun sake sa rana mun tashi mun tafi miyadin mun je mun ga inda ginin yake. To tun daga wannan lokacin ne karamar hukumar sake nema na, ba bata kuma ce ga matsayinta ba akan abu. To shi yasa ne ce to bari zo nan ma an kara koke, saboda dai koke ba ya karewa.
To idan na fahimce ka, abun yana da harshen damo, ta gefe guda dan sarkin ne, gefe ɗayan kuma sarkin ne. To duka kenan kuke wannan kake wannan takaddama da su?
Shi sarki ba mu taba shiga kotu da shi ba, shine tafi kai ni kara, kasance sun uban kasa ni ban taba kai shi kara ba. Amma bayan an shekara muna takaddama da dan sarki da Rabiu dan zaki da shi Umar Gaman kenan, sai kuma sarkin da kansa bayan an shekara ɗaya da bi kuma sai ya zo ya yanke sauran rabin shi ma sai ya kama gini, sai ya zama cewa yanzu gini guda biyu ne akan fili na dake da karamar kuma ta bani na gaban gida. Da inda shi dan sarki ya fara ya sayar wani shekara ɗaya da rabi da ya wuce, da kuma wanda sarkin da kansa shi ya zo ya kasasa ginin. To kasancewa hasasa ginin shi yasa na buga wannan partition da na kakkai wa'annan gurare, da fadin sarkin Bauchi da karamar hukuma da government house da majalisa da ofishin commissioner police. So shi ne sana kai wani, amma a baya ban kai ba, saboda bana fada da bana magana sarki bai taba ni ba a wancan lokacin. Amma kasancewa na ga ya shigo sai na gane cewa yana bayan su, kuma ya yadda da abin da suke yi, maimakon shi uban kasa ne zai iya zama da wani sasanta mu, ina wani ya sa a gurin ma ba sai an je ga wannan cece ku ce ba. To shi ne sa.
To yanzu ganin dai cewa ana wannan takaddama, menene kake bukata takamai mai ayi?
Bukata na guri nawa ne a tashi a bar mun guna, inda laifin da aka min a bada hakuri, in naga zan yi hakuran hakuri su kasance an rusa min shago kafin ayi wannan gini, kuma an kwashe dukkan kayan da yake ciki. Na bayyana wa wancan kotu ta farko da muka na shigar da su, sun ba da shaida, kuma su ma wanda suka cire din sun yadda da haka.
Yanzu idan aka karbi wannan fili, shikenan kai kana ka amince, ko kuma dai kai filinka kake so?
Fili kan ne ban amince ba, saboda babu wani laifin da ne wanda ya kamata a ce ma karamar kuma ta karbi filin, kuma ta ba ni takarda, kuma ni da ita ba muna zaune lafiya, babu wani matsala tsakanina da karamar hukumar Ganjuwa. So saboda haka fili na kawai shi nake so, namu ne na magada, amma ni ne jagora. To shi ne abin da ya kawo tafi da ni.
jin wannan korafi yake da wuya Abdulrahman Muhammad ya tuntubi sarkin miya Alhaji Suleiman Yakubu.
Ya kai kotu kuma ta yi bincike ta samu bayi da gaskiya ya je fada mai mataba sarkin Bauchi mai mataba ya tura maganar hakiminmu ya yi bincike ya samu bayi da gaskiya ya kai local government sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan san ma ba nasa bane gidan ma babana ne ba ubansa kuma ginannan gida ba ma fili ya bashi ba ginannan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karba ba na bar masa baya garin har sun zo wannan fili dama ya yi maganganu cewa local government ne ta bashi local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tun da yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrate ya zo harmiya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a lokana jina
ina jin ka yanka gare
yawa to saboda haka ni a wurina ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba yawa muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi local government ta riga ta gama binciken ta domin an yi committee sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba duk matakin da ya kamata a dauka a shari'ance an bi su saboda haka ni ban da magana da shi sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye koma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya in ma filin ciki da gaskiyan ne mu ba mu da wani shakka.
Masu sauraro sai a biyo mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da sarkin miya. Haka kuma mun tuntuɓi shugaban karamar hukumar da ake wannan takaddama. Kuma za ku ji abin da ya faɗi idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Abdulrahman Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida na Gumal. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin kasar India. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kottayam da Idukki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar ƙasa. A cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT, an yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17, ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti. A cewar saƙon murya da wata ƙungiyar addini ta aika wacce ke da masaniya kan lamarin, majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un, inda suka ce mutanen 17 suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu, kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Jiya Lahadi, babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus, inda ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazanjiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma, wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba. A irin wannan yanayi, abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya, da Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.